daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a binnin yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 101.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niya a binnin Kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku Yau Litinin 18 ga watan Fabrairu shekarar 2019 da farko ga kanin labaran duniya.
Fadar White House a jiya Lahadi ta kara ayyana dokar ta baci da shugaba Donald Trump yayi don ya gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Shugaban kasa Amurka Donald Trump ya aika da sakon Twitter cewa daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa na shirin fadawa hannu. An soke wata ganawa da aka shirye yi tsakanin wakilan Amurka da kuma wakilan kungiyar Taliban a kasar Pakistan.
Kanin labaran duniya kenan.
Wannan ce cewa abin da ya faru shekara ta 2011 da kuma abin da ya faru ta shekara 2012 ya zama ma hukumar zafi da rasi.
Wani masanin tarihi kenan yake fashin baki kan dage zaben Najeriya ta mahangar tarihi. Yayin da hukumar zaben kasar ke ci gaba da rarraba kayayyakin zabe a jihohin da ba a kammala ba.
Rekiya kenan na babban bankin tarayyar Najeriya wato CBN ke rarraba kayayyakin zabe a nan jihar Adamawa.
Sannan muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim zai gabatar amma bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakken labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Fadar White House a jiya Lahadi ta kara ayyana dokar ta baci da shugaba Donald Trump yayi don ya gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin ya hana kwararowar bakin haure duk da ya ce ba sai yayi hakan ba wani mai ba shugaba Trump shawara wanda ke da tsatsauran ra'ayi kan batun bakin haure mai suna Stephen Miller ya gaya wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi cewa Trump a tabakinsa na iya kin daukar mataki game da wannan matsalar to amma bai zabi yin hakan ba Miller ya cecceki tsohon shugaba George W Bush dan jam'iyyar Republican saboda abin da ya kira cin amanar kasa sosai na sama da shekaru 20 da suka wuce lokacin da ya bari bakin haure suka shigo kasar ninki hudu kamar yanzu to amma Mila ya ce maganar ita ce babu yadda za a ce ga kasa gawurtacciya amma kuma ba ta da kan iyaka mai kariya ya ce matakin da Trump ya dauka na kare kan iyakokin mu da kuma kiran bakin haure a matsayin barazana ga kasar mu shugaban kasar Amurka Donald Trump ya aika da sakon Twitter cewa daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa na shirin fadawa hannu amma yayi barazanar barin daruruwan mayakan ISIS din su koma kasashensu na asali su ta tafkata asa muddin kasashen waɗanda aka tsarin su kawayen Amurka ne suka ki zuwa su ta sakeyar su gida sakon Twitter guda biyu na ranar Asabar da yamma wanda shugaban ya tura daga gurin shakatawa na Mar-a-Lago dake jihar Florida sun kasance su ne jawabin da Trump yayi akan mayakan kungiyar ISIS tun bayan da yayi albishirin cewa akwai babbar sanarwa tafi a lokacin da ya bayyana a fadar White House ranar Juma'a da safe amma shugaban ya canja kalaman nasa a ranar Asabar da yamma inda ya kara matsa lamba da kawayen Amurka da su kara kokari yayin da a lokacin ya furta daular ISIS tana dabda faduwa an soke wata ganawa da aka shirye yi tsakanin wakilan Amurka da kuma wakilan kungiyar Taliban a kasar Pakistan bisa ga wani labari da yake fitowa daga dukkan bangarorin guda biyu wani jagoran kungiyar Taliban ya tabbatar bisa sharadin sake sunansa cewa Amurka ta soke ganawar a wata sanarwa da kungiyar Taliban ta fitar a jiya ta ce tattaunawar an dage ta ne saboda mutane da yawa daga cikin mambobi 14 na tawagar da za a tattauna ba za su iya fitar fita kasar waje ba saboda suna cikin jerin waɗanda Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya ke matukar ganin bakin su. Da yawa daga cikin su na cikin jerin sunayen da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sa musu takunkumi wanda ya hana su tafiya ƙasa da ƙasa. A halin yanzu, jami'an Amurka sun ce Zalmi Khalid Zaid, wanda ya kamata ya jagoranci tawagar Amurka, bai shirya ya kai ziyara ƙasar Pakistan a wannan satin ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman a jiya Lahadi ya shaida wani sa hannu na saka jari mai yawa da kasar bata taba yi ba da kasar Pakistan wanda ya kai dala biliyan 20. Yan sa'o'i kaɗan bayan ya sauka Islamabad babban birnin kasar Pakistan a wata ziyarar aiki. Prime Minister Pakistan Imran Khan tare da manyan jami'an gwamnati da jami'an sojoji suka karbi shugaban Saudiyar a sansanin sojan sama da ke kusa da babban birnin kasar. Khan daga baya ya tuka shi zuwa fadarsa ta Palatial inda shugabannin biyu suka gudanar da tattaunawa a hukumance kafin su shaida saka hannun yarjejeniyar tsakanin wakilan kasashen nasu. Shugabannin guda biyu sun yi jawabi a gurin bukin da aka saka jawabin nasu a gidan talabijin ɗin ƙasar na gwamnati. Yarima mai jiran gado Salman, wanda aka fi sani da MBS, ya shaida yadda tawagar suka saka hannu da ya kai dala biliyan 20 na yarjejeniyar fahimtar juna. Yanzu haka gwamnatin Somalia na ƙoƙarin ta gyara hudar diplomasiya da ta yi tsami biyo bayan matakin da Kenya ta ɗauka na dawo da jakadanta daga Mogadishu na kuma ba wa jakadan Somalia umarni ya bar ƙasar. Ƙasashen biyu suna cikin jayayya akan gabar ruwa. A wata sanarwa da aka fitar jiya Lahadi da yamma, gwamnatin Somalia ta ce ita bata da wani waje ba a yankin da ake takaddama ga masu son siyan filayen. Somalia ta faɗa ba ta da wasu shirye-shirye na yin hakan har sai an yanke shari'a takaddamar gabar ruwan tsakanin ƙasashen da kotun ƙasa da ƙasa, wato a takaice ICJ da ke Hague. Somalia ta sake tabbatarwa da Kenya cewa ba za ta ɗauki wata matsaya ba na yin ayyuka a gurin har sai kotu ta yanke hukuncin.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi daban-daban tun bayan da hukumar zaben kasar ta ɗage zaben da aka tsara za a yi a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana.
Har yanzu masana na ci gaba da mayar da martani a game da ɗaga zaben da hukumar zabe ta Najeriya ta yi. Farko ga Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto.
Na farko dai Malam Hassan shine mun kasa malaman tarihi. Mun ga cewa abin da ya faru shekara ta 2011 da kuma abin da ya faru ta shekara 2015 ya zama ma hukumar zabe darasi cewa dole ta tabbatar da ta shirya kada a sake samun irin wannan domin akwai bankunya. To amma abin da mun ka gani bai zama mata da
to Farfesa, wace illa ce wannan ɗaga zaɓe zai yi wa ita hukumar zaɓe da ma 'yan siyasa kansu?
Illa ta farko ita ce darajarta da kimarta tana iya zubewa a idanun 'yan Najeriya da kuma kasashen waje da kuma su masu jefa kuri'a. Domin al'amari duk kai na ɗaya kai na biyu to bai kamata a ce kai na uku ba idan kurakurai ne. To sannan kuma su masu jefa kuri'a wannan abu yana iya kare musu ƙarfin gwiwa. Shi zanji ko ta faɗi su ɗora shakkun cewa anya da gaske ne. Sannan kuma yana yiwuwa yawan masu jefa kuri'a zuwa jibishi ragu saboda wannan abin da ya faru domin hasarori irin waɗanda jama'a suka yi.
Shugaban hukumar zaɓe na Najeriya Farfesa Muhammadu Yakubu ya fito ya ba 'yan Najeriya haƙuri. Kana ganin cewa wannan haƙurin ya yi?
Ba shakka ya yi dakta domin ya ɗauki nauyin duk abin da ya faru cewa laifin su ne. Abin da duk suka daɗa abin da ya shafi kuɗi da taimako duk an ba su. To shi fito shi yarda da wannan shi ba da haƙuri. Wannan yana sa zukatan mutane su yi sanyi ganin cewa cewa watakila akwai fatar a gaba za a yi abin da ya dace.
To Professor, wannan yana iya mayar da martabar ita hukumar zabe ainihin ga idon jama'a musamman ƴan siyasa.
To ya danganta daga zaben da za ta yi idan Ubangiji ya kai mu ranar Asibi da kuma wanda za ta yi da gwamnoni. Idan Allah ya sa ta yi tsayi da ya adalci a cikin mutunci, to darajar ta tana iya dawowa a cikin zukatan 'yan Najeriya. Domin lokacin da wanda ya gada Professor Attahiru Jega ya samu irin wannan matsala a shekara ta 2011, sakamakon zaben da ya yi na 2015 ya sa har a nafi kasa a Najeriya tarihi na tuna shi da alheri.
Shiko barista Muhammad Nuhu, wani lawyer mai zaman kansa a Sokoto, cewa yayi.
Hukumar zabe tana da matsalar zabe ita da kurumin sararin zabe. Da haka in ta ce shirin da ta yi tana ganin bai isa ba, tana ganin akwai matsalar isa da yancin da daga zabe. Ya kamata ya yi ta dibi abubuwa da yawa wanda zai ciro sanadiyar wannan daga zabe. Zai sa mutane da yawa wanda sun kai tafiya ne nisa don su yi zabe su kasance ba su samu yin zaben ba. Yanzu za a ga wasu sun taso tun daga ƙasashen waje sun zo saboda ɗaya su kada ƙura'a. To yanzu in ka ce dai ka daga ranar zabe a kaga yawancinsu za su koma ranarsu a baci, yawancinsu ba za su iya tsaya bayan sati ɗaya ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gai da Hassan Umar Tambuwal a can Adamawa kuwa kayayyakin zabe ne ke ci gaba da isa jihar wacce tana ɗaya daga cikin jihohin da ba kammala shiri ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga Yola.
Yanzu haka jami'an zabe a jihohi sai ka ɗaura ɗamara da maza gidan zai suke yi domin ganin ba sake kwatawa ba a ranar Asabar da aka saka domin gudanar da zaben. Kawo yanzu wasu kayayyakin da ba su samu damar isowa jihohi ba tun farko tuni fa suka soma isowa yanzu, inda jami'an hukumar zaben ta INEC ke ma zuwa babban bankin Najeriya CBN da mindiman kayayyakin da suka iso.
Ereki a kenan na babban bankin tarayyar Najeriya wato CBN kore kayayyakin zabe a nan jihar Adamawa. Kuma kamar yadda muke gani
to wai ina makomar kayakin da tun farko aka tura wasu kanan hukumomi. Barista Kasim Ganagaidam da ke zama kwamishinan zabe a jihar Adama, ɗaya daga cikin jihohin da aka samu jinkiri a wasu yankunanta, ya ko bayyana irin matakin da aka ɗauka idan har wasu ma'aikatan wucin gadi suka yi komawa domin gudanar zaben.
Zai ba mu wahala ba insha Allah.
To kuma wani irin asara za ka yi cewa an yi ganin kan cewa ma'aikata an tura su kuma za a sake me da wasu kuma sun komo.
To kasan shi maganar asara ne, ba zan kiran shi asara ba, kai dai wannan dai Allah ne ya jawo wannan abu, kuma sai dai mu yi fata wannan canji da ya faru ya zama alheri, kuma ya zama zaben namu kuma mu samu mu yi shi da ya kamata, kuma kowa su ji daɗi su gamshi, kuma dai mu roƙi al'umma su mana haƙuri. Na ɗaya kenan. Na biyu, maganan kuɗi, akwai wanda dole hakkin mutum zai zabiya shi, akwai wanda kai mota ya kwanar ya ita, kuma yanzu kaga dole zai sai kuma ran Juma'a, to kaga wannan hakkin wannan kwanan ya zo zabiya shi. Na ɗaya kenan. Na biyu, su yaran mu ma'aikata duka mun ba su hakkin su da suka je, dama an yi training nan su an musu komai da komai duk abubuwan da ya kai ya kamata su yi, kudin cin abinci su duka mun ba su hakkin su a daren Juma'a din duka aka sallame su zuwa yau, kuma za a yi tsari kuma mu shirya zuwa zabe na gaba insha Allah.
Kun tare da ko ta kwana ganin wasu watakila ta yi ganin abin da ya faru su ce ba su sake koma ba ganin wuyar da suka fuskanta.
Ai ko me kake yi ya kamata ka tanadi, har aikin na gudu kuke na jarida ya kamata ku tanadi, saboda haka mu ma mun yi tanadi insha Allah. Kuma ban gama halaman, wato idan kaga yanayin da muka yi muka dauki ma'aikata din, aiki ne wanda mutane da yawa suna nan suna jira, kuma mun yi training mutane da yawa kore, akwai dama mun da kike cewa su reserve na wucin gadi kenan, wanda muka koya musu aikin kuma su ba suna nan suna kan layi.
Dage zabe dai kamar zubar da kiman kasa da kuma hukumar zabe ita kanta ba ga hasarar dukiyar kasa. Mutumin masana irin su Farfesa na Malam Captain Amoga, malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama, ke ganin fa akwai abun dubawa.
Wato misali, kasafin kudin da gwamnati ta yi wa INEC a biliyoyin nerori saboda aiwatar da wannan kasafin kudin, na tabbatar ma da 'yan Najeriya cewa sai an samu sauyi, sai an samu ƙari, domin kudaden da yanzu INEC ta fatar saboda kaiwa kayan aiki da kuma ba jami'anta kudade wanda za su tafi aiki, dole ne ya zama ninki baninki guda biyu kenan. Ayyan takarama wayanda suka tsaya zabe, kowa ya ba da kudade ma wato wakilai da agent wanda za su tsaya musu zazzabe, an aike su, kowa ya tafi, kowa ya kashe wannan kudaden daga wannan zaben, wato ya ninka kuma budget nasu kenan su biyu.
Koma da menene dai yanzu kawai kasar sun ma zaku su ga yadda za ta kaya idan Allah ya kimu rana Asabar mai zuwa. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Najeriya Afirkawa, da idan ka zo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa, ko ina da kasuwa saye ake da
tsagai da Ibrahim. Hukumar zaben ta Najeriya na ci gaba da musanta zargin da wasu ke yi na cewa wasu ne suka yi mata katsalandan ayyukanta har suka sa ta dage zaben. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamili kai ya turo mana.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Mahmud Yakubu ya ce hukumar sa ta duba duk lamuran da suka faru, ta kuma dage zaben ranar 16 ga wata ba da katsalandan na kowa ba. Mahmud Yakubu da ke magana a taron masu ruwa da tsaki kan zaben na 2019 ya ce hukumar sa ta dau alhakin dage zaben 100%. Da aka tambaye shi ko hukumar za ta buƙaci ƙarin kuɗi don gudanar da zaben a Asabar mai zuwa, Professor Yakubu ya amsa da hukumar ba za ta yi korafi kan haka ba, koko ba ta da wani korafi. Wannan dai na faruwa ne daidai lokacin da mutane yake muhawara ta bangarori daban-daban, na nuna yadda dage zaben ya maida hannu a gogo baya da wasu zarge-zarge da ba wata hujja da aka bayyana da za a iya amfani da ita. Muhammad Murtala na kungiyar tallafawa kamfen ɗin Buhari wato BSO ya ce dage zaben ba zai shafi hasashen samun nasararsu ba. Shi kuma shugaban babban jam'iyyar adawa PDP na Arewa maso yamma Ambassador Ibrahim Kazore ya yi zargin dama APC ba ta son a gudanar da zaben. Hukumar zaben Kannana da cewa ita mai zaman kanta ne, kuma duk wanda ya lashe zabe kuri'ar jama'a ce ta kawo shi kan kujera. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasir Adamilika, to kamar yadda muka saba a shirinmu na hantsi ne zamu gabatar muku da shirin da rashin tayi da misalin karfe 8 agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. To ko mai shirin zai kunsa?
Yau shirin zai duba yanayin mummunan tasirin da dage zaben Najeriya yake akan tattalin arzikin kasar. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali.
To sai ku kasance tare da Mahmud din domin jin cikakken shirin, amma yanzu ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A baya shirin ciki da gaskiya ya shaka muku shirye-shirye akan gidan marayu ko filayensu da wasu suka taba ko kuma suka nemi mallakiya ba tare da bin ka'ida ba. Ba ma na marayu kadai ba, hatta gidajen wasu talakawa ko filayensu da wasu suka amshe mun kawo muku bayanai a wannan shiri. Inda wasu an samu nasarar samar da adalci, wasu kuma muna nan kan bin batun su. A wannan karo zamu kawo muku korafin da wasu ƴan uwan juna a Kebbi jahar Nasarawa suka yi. Na amfani da filinsu da suka gina gidaje biyu da wani shahararren gidan mai yayi don aikin sabunta manyan tankunan adana man ƙarƙashin ƙasa da suka goce daga mazaunansu. Mutanen biyu, Alhaji Hallar Sabo Kefi da Alhaji Lamaran, sun shaida wannan shiri cewa sun ba da aran filinsu da ke bayan gidan man a Kefi don a gyara tankunan, inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe gininsu da mamayar da shi wajen zuba shara ba tare da wata diyya ba. Mun fara tuntuɓar masu ruwa da tsaki kan wannan batu, amma da farko ga bayanin da Alhaji Hallar yayi kan gininsu da suka ce sun yi azamar gina shi ne don ba da shi haya a riƙa tallafawa marayu.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Alhaji Aliru Alhaji Sabo, kani wurin Dalatu Ramalan Kefi. So mun zo ne akan wato wani matsala da ke tsakaninmu da Alhaji Awolu AA Rano. Mu dai makotansa ne, domin muna da gida a bayan kamfanin shi na mai, gidan mai shi da ke Kefi. So ana zaune sai gidan mai shi suka samu damuwa, matsala na wato tankunan su da suka sa a ƙasa, ruwa ya ma tankunan yawa a ƙasa sai tankunan suka sinke. So lokacin da tankunan
ne ma nan tankuna sun yi sinke,
yawa wato tankunan gidan mai sun samu damuwa, sun nutse a ƙasa, sun dan girgiza, da suka girgiza sai aka samu gap, ruwa yana shiga musu cikin gidan man nasu. So sai suka samu yayana Dalatu akan cewa dan Allah suna bukatan ya taimaka musu da wannan fili namu da gine-gine namu da ke ciki. Sai shi Dalatu ya ce to yazo ya sami
ba mu labarin yadda wajen nan yake sosai saboda mutane su gane.
Okay.
A wace anguwa ne a Kefi, sannan kuma ya filin naku yake da shi wannan gidan ma?
Eh to angon wato millionaire quarters kefi bypass daura da masallacin izala na juma'a na jos izalan jos so filin namu 100 by 100 ne mun yi gine-gine a ciki two bedroom guda biyu sami da tati wato amanni so mun yi su mun gama ya rage mana saura kwano so da wannan damuwar ya same su suka samu shi yayan namu dalatu da shi dalatu suka ga ya mishi sai zai same mu domin bai da ikon ya je abu kai kai shi kadai ya zo ya same mu ya ce to ga makocin mu sun zo akan cewa suna bukatan wannan filin namu aro saboda za su ciro tankunan su su sa kuma wurin ciro tankunan ba dole ne tankunan su koma ba za su canza wasu da sababbin tankuna sai shi yayan namu ya ce to a matsayin tsayin su na makota gare mu za mu ba su wannan abu ba tare da neman ko sisi na fansa a hannunsu ba ko na wani haya so sai dai mu magana mu shine ya gaya musu wannan gine-gine da muka yi gine-gine ne wanda yake na marayu domin duk abun da za a yi ba mu san abun da zai taba wannan gini mun kamar mun yi gaba za a dawo da mu baya suka ce mishi wannan abu ba za a taba wannan gidan mu
ba mu labari ya aka yi waɗannan ko wannan filin ya zama na marayu kuma sannan ku kuke kula da filin
eh wato dalilin da yasa wannan fili ya zama na marayu shine da ni da shi wato yayan na Dalatu muka da kuɗi muka siya filin saboda damuwa da duk shekara in aka zo watan azumi akan bara da kyar ake samu abun da za a yi ma ƴaƴa marayu wato riguna da kayan sallah da wasu abubuwa to ganin haka duk shekara akan fi sabilillahi ne a masallatai da kuma wajajen tafsiri sai ni da yake yayana ne kuma muna da kyakkyawan fahimta muka ce to wannan abun mu gina wannan gidajen in muka gina sai mu sadaukar da shi abun da aka samu ana daukan nauyin waɗannan marayu abun da ya shafi karatunsu da wani abu haka amma wannan abu ne wanda mun yi shi ne
wato Allah ya jiya ina so in fahimci su waɗannan marayun naku ne ɗan uwan ko kuma marayu na gari
eh marayu ne wanda waɗansu sun shafe mu waɗansu kuma na gari ne domin duk masallatan ahli sunna ai musulmai duka ɗan uwan musulmai ne mu muke daukan nauyin marayun da aka mutu aka basu kuma shekara bayan shekara akan samu ƙari na marayun nan saboda yawan mutumci da ake samu
wato ma'ana dai ko Allah ya hore muku abu inda kuke da zama wannan wajen ko kuna so ku yi amfani da shi saboda taimako ne kawai
kwarai da gaske so ana cikin haka ko da suka rusa wannan suna kan yi wato wannan aiki nasu sai suka fahimci wayannan tankunan ba za su fita ba saboda fellowda din babba ne
da haka wanda ake cewa wakafi ai
yawa
wakafi mutum ya ba da waje
wani waje haka
eh in ya bayar duka abin da za a yi nasa ne amma kuma za a amfani da
yake zuwa yana nan yana tafiya
wajen taimako
waɗannan na taimako
so
da suna kan wannan aikin sai suka fahimci ba inda za a yi tankunan saboda tsayinsu su fita ba tare da wannan ginin sun taba shi ba busu tuntube mu ba busu tuntubi shi yayan namu ba kawai suka rusa gini kawai ana kan aiki ne muka zo mu ga an rusa gini muka same su wannan ba abun da muka yi da ku ba kenan
ina zuwa a Alhaji Aliru
na mun kai
akwai abun da nake so na fahimta lokacin da za ku ba su aron wannan wajen ko rubuta yarjejeniya a takarda cewa za ku yi amfani da wannan waje na wani lokaci kaza
a ba mu rubuta wannan yarjejeniya tsakanin mu da su ba saboda kyauta ne muka ba su da contract ne muka shiga tsakanin mu da su da za mu rubuta shi a rubuce
wato mana ko da kyauta ne za a rubuta ai mun ba ku kyauta ku yi aiki zuwa lokaci kaza kamar yadda yake maganar ma addini da kake ko bashi za a bayar
eh Allah ya ce a rubuta
a rubuta
ba abin da yake
ba an ce faktubu ba
eh an ce haka
wannan faktubu din eh shine ba ku yi ba
eh bayan ba mu yi ba ka san Hausawa muna da wani moral value muna da kawaici muna da akwai abun da malam Bahaushe in ya yarje maka yana kallon babu cin amana tsakanin shi da kai to ina ganin gidan shi gaba ɗaya ma sai wutilta ka yace maka wannan gida ne zan yi tafiya to abun da ya taso su zo same
ka wato dai al'adar Hausawa ne amma ba al'adar addini
ba addini bane amma al'ada ne na Hausawa amma wannan ba addini bane
ne
so ana cikin wannan tafiya sai suka rusa wannan gini ko da muka zo muka same su suka ce mu yi hakuri wannan gini in aka so gama aikin su suka mayar da wayannan tankuna za su zo su gyara mana wato wannan gini sai muka ce to shikenan ba damuwa
duk da nan ba ku sake kuma a wannan gabar ma ba ku yi wani rubutu ba
a wannan
gabar amfani da
a wannan gabar mun yi amfani da amincewa da suka gama aikin sai muka ga abun ya fara wato tangal-tangal sai muka nemi manajojin mu zauna mu yi rubutu kowane manaja yana jin tsoron
a ce an yi wannan rubutu da hannun shi a ciki saboda yana kallon aikin sa shi yasa ba su yarda mun yi wannan rubutu ba domin sun gama aikin sai abun komo ga ya zama yaudara ana yawo da hankalin mu to tankunan nasu wanda suka cire lalatattun ya zauna a wurin tsawon wurin watanni zai kai kaman watanni 3 ko zuwa 4 sai shi yayin namu ya kira su ya ce to tankunan nan ba mu yarda da zaman su a cikin wannan filin ba su zo su kwashe wayannan tankunan nasu
wato ma'ana kun ma hakura da maganar sai an mayar muku gini
a'a ba mu hakura ba maganar gini muna nan muna yi amma tankuna da suka basu dogayen tankuna cikin wannan filayen namu in zaka kalli wannan hotunan zaka ga tankunan
wannan su ne tankunan da suka lalace na dadin ki
wayannan tankunan lokacin da aka zo da sababbi ne aka sa tsofaffin suna nan tanan in ka lura da wannan hoto da ke hannun mu
wajen ya zama kamar yadin aje tankuna
ya zama yawa sun mai da shi yadin aje tankuna da kuma zubar da shara ma domin akwai lokacin da muke wurin wani dauko shara daga nan gidan man AA Rano yazo ya zuba shara a wurin so da suka yi wannan sai muka ce to wayannan tankuna zo su kwashe su kuma tunda wa'adin da muka diba musu ya kare wayannan tankuna za su biya zaman su a wannan wurin so ana tafi sai suka zo da kudin hayan tankunan suka zo da 300,000 a nan ba mai da mun karfa ba sai da muka rubuta da kuma yarjejeniya shi manajan nasu ya sa hannu da kuma mu muka sa hannu da kuma yarjejeniyan ginin mu da suka rusa za su biya wannan shine takardan da yake hannun mu a nan a yanzu so ana cikin wannan takaddaman sai chairman na angon yaji halin da muke ciki to ba mu sani ba la'alla shine ya kai
ga an rubuta a jiki alpha solid consult so ai ne wayannan
eh to wayannan wato lauyoyin mu ne da muka dauko a lokacin saboda su zo su mana wani abu na rubutu ka san duk inda aka ce rubutu na yarjejeniya abun da ya shafi gaddama ko da digirin ka 10 ne a English kai ba zai yi ka rubuta ba
kasancewar a nan lokaci bamu damar tsayawa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban korafin Alhaji Halil Sabu Kefi da Alhaji Ramadan yanzu amradin Nasir Adamu Alhikaya ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
yanzu karfe 10 wato 12 dare ne da minti 27 ga labarai a takaice
Fadar White House a jiya Lahadi ta kara ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump yayi don ya gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin ya hana kurarowar bakin haure duk da ya ce ba sai yayi hakan ba wani mai ba shugaba Trump shawara wanda ke da tsatsauran ra'ayi kan bakin haure mai suna Stephen Miller ya gaya wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi cewa Trump a ta bakin sa na iya kin daukar matakin game da wannan matsalar to amma bai zabi yin hakan ba Shugaban kasa Amurka Donald Trump ya aika da sakon Twitter cewa daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa na shirin fadawa hannu amma yayi barazanar barin daruruwan mayakan ISIS din su koma kasashen su na asali su ta tabka ta asar muddin kasashen waɗanda akasarin su kawayen Amurka ne sun suka ki zuwa su ta sakeyar su gida An soke wata ganawa da aka shirya yi tsakanin wakilan Amurka da kuma wakilan kungiyar Taliban a kasar Pakistan bisa ga wani labari da yake fitowa daga dukkan bangarorin guda biyu wani jagoran kungiyar Taliban ya tabbatar bisa sharadin saka sunan sa cewa Amurka ta soke ganawar a wata sanarwa da kungiyar Taliban ta fitar a jiya ta ce tattaunawar an dage ta ne saboda mutane da yawa daga cikin mambobi 14 na tawagar da za a tattauna ba za su iya fita kasar waje ba saboda suna cikin jerin waɗanda Amurka da Majalisar Dinkin Duniya ke matukar ganin bakin su Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman a jiya Lahadi ya shaidi wani sa hannu na saka jari mai yawa da kasar ba ta taba yi ba da kasar Pakistan
Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Na zamanin din shi Muhammad Hafiz Baballe, Chuba Hero Diodune da ya hada shirin sai injinan mu Jimmy Cook. Mahmud Lalo ke cewa ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Afrique, le monde aujourd'hui.